الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانر الخميس درن جمعة وترمضي ربانا قوم شاء أفع الفريق دا 46 هجرية كما يوم muna goma sha uku ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan majalisi na unguwar Rogo dake cikin ƙwaryar birnin Sokoto ayo maso yammacin Najeriya, wanda lakin ikonta ya sa ajiya mun kai ƙarshen aya mun kai ƙarshen aya ta 99 ko wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi ci gaba da sharhi da bayanin ma'anonin aya ta 100. To amma zamu sake dakowa daga 99 falan ma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi.
Na'am.
Sarki yace falamma dakhalu ala yusufa, lokacin da suka shigo wajen annabi Yusuf bayan ya bada umarnin cewa a zo masa da mutan gida gaba daya, awa ilayhi abawayhi, sai tattaro iyayensa zuwa gare shi. Wa qala dukhulu misra insha Allah, yace musu ku shigo garin Misr da ikon da insha Allah, da iznin Allah, in Allah ya so, aminina kuna wanda suke amintattu, babu wani abu da zai same ku. Sai suka shiga garin Misra suna masu jin daɗi da kuma samun aminci, kamar yadda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi musu alƙawari, yace udkhulu Misra insha Allah. Imam Shawkani Allah ya ƙansa da rahama yake cewa zahirun nazm alqur'ani anna Yusuf qala lahum hadhihi almaqalata udkhulu Misra qabla dukhuli, kamar dai annabi Yusuf ya gaya musu ne kafin su shigo garin. وقد قيل في توجيه ذلك انه تلقاهم الى خارج مصر وان شاء النبي يوسف يا تفيه جه تربوت ني او جم مصر فوقف منتظرا لهم في مكان او خيمه سي كما يدي دي كسني cewa shugaba zai ji tarar baki sai ai masa rumfa ya tsaya yana jiran su. Fadakhalu alayhi, lokacin da suka shigo fa awa ilayhi abawayhi, sai tattaro iyayen nasa ya hada su da su a inda shi ma yake tafiya, amma da din a ce motar su daban su, din yanzu ne sai sa su a motar sa. Falan ma da khalu Misra, da suka shiga garin Misra, wa dakhalu alayhi dukhulan akhar fil makan alladhi lahu bi Misra, bayan an je Misra an sauka kuma aka kawo masa su a inda yake. To rafa abawayhi ala al'arshi, anan ne sai ya tsora iyayen nasa akan gadan sarauta. Wannan shine abinda shi abin nan ya faɗa Imam Shawkani Allah ya tsare da rahama. Wa qala dukhulu Misra insha Allah, ku shigo Misra ba tare da kuna jin tsoron wani abu da zai cutar da ku ba, amina kuna wa'anda aka amintar da ku gaba dukkanin abubuwan su. Wa rafa abawayhi
wa rafa abawayhi ala al'arsh wa qamru lahu sujada. Thank you.
rafa'a abawayhi 'ala al-arshi sai kuma ya dora iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa 'ala al-arshi akan gadan sarauta ya dora su akai saboda jin dadi da kuma farin cikin Allah madaukakin sarki ya kara hada su da shi ya kara hada shi da su a bayan da ya dau dogon lokaci rabansa da su iyayen nasa to wannan karan sai ya dora su akan wannan gadan nasa na sarauta wannan ke fassarar da malamai suka yi cewa ya sauka daga inda yake ya dora su wa kharru lahum sujjadan su kuma gabaki daya sai suka fadi da baban nasa da mahaifiyarsa da ƴan uwansa su 11 suka fadi suka yi masa sujjada tahiyatan lahu wa ta'ziman saboda girmama shi da kuma gaisuwa gare shi to wannan Imam al-Qurtubi Allah ya tsare rahama a cikin al-Jami' ya kan Qur'an yake cewa malaman tafsiri ne gaba ɗaya sun ijma'i akan cewa a wannan sujada da aka faɗa a cikin al-Qur'ani ba sujada ce ta ibada ba saboda ba wanda ake wa sujada ta ibada sai Allah shi kadai al-Imam Ibn Kathir Allah ya ƙara Allah ya tsare rahama a cikin tafsirin sa yayi ƙarin hakki yake cewa وقد ها كان هذا سائغا في شرائعنا irin wannan ayyuwa mutun abu mai kama da sujada ya yadu a shari'ar su ya yadu a shari'ar su idza sallamu ala al-kabir yasjuduna lahu idan za su yi wa babba idan za su gaida babba to tune masa wani abu wanda za a iya kiransa da suna sujada a kamar a lura kenan za a iya kiransa da suna sujada amma watakila a shari'a ita kuma sujada kun ga tana da nata daban wa kharru lahu sujadan wa lam yazal hadha ja'izan min ladun adam ila shari'ati isa alayhi salam kuma irin wannan sujada dama halattacciya ce tun daga lokacin annabi adam kamar yadda muka ji a suratul kahfi an sa mala'iku su yi annabi adam sujada kuma sun masa sujada ta gaisuwa har izuwa lokacin annabi Isa alayhi salam fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla fi aka haramta yin sujada da sunan gaisuwa a wannan addini namu waj'ila as-sujudu mukhtassan li janibi ar-rabb subhanahu wa ta'ala sai zama sujada yanzu ta zama Allah kadai ake yi wa shi kadai to wannan a magana da Ibn Kathir ya faɗa anan yake cewa wa hadha mabmunu qawli qatadata wa ghayrihi in ka karanta abin da kata da ya faɗa da wani kata da zaka ga abin da yake nufi kenan wa kharru lahu sujadan wato sai suka faɗi suka yi masa sujada ma'ana suka rusuna masa rusunawa ta gaisuwa irin ta su wacce a lugha kuma za a iya ce mata sujada a Ibn Ashur yake cewa ita sujada da wannan yaran tahiyatul muluki wa azrajihim gaisuwa ce ta manya sarakuna da kuma ire-irensu kamar manyan malamai manyan gari masu kuɗi da attajirai da sauransu walam yakun yawma idhin mamnu'an fi sharai a lokacin ba haram bane ba a iya irin wannan wa inna mana awul islam li ghairi allah amma daga baya addinin musulunci ya hana ayi irin wannan sujadar li ghairi allah ga wani allah subhanahu wa ta'ala to abinda zan ƙara anan shine gashi dai Allah ya bamu labari cewa warafa abawahi ala al-arshi ya sauka daga kan kujerar da yake ta mulki ya dora mahaifarsa ba dan ya nada su a mulki ba sai dan ya nuna cewa wannan shine mafi kororuwa abin da yake da shi kuma waɗannan sune mafi darajar waɗanda ya mallaka da haka ya sauka daga mafi tsadar abin da yake da shi ya dora mafi darajar waɗanda ya mallaka dan nuna girmamawa ita kuma gaisuwa Allah ya halicci gaba ɗaya halittu da wani tsari na nuna girmamawa da mutuntawa ga wani sashe nasu da aka sheta da yawa abin da yake hukunci a gaisuwa shine urfi al'adar mutane ita take hukunta gaisuwa to amma shari'a ta shigo tsakiya ta hana duk wata al'ada da za ta kai mutum zuwa ga canja manufar ibada daga wajen Allah zuwa wani Allah shi yasa a musulunci daga cikin ladubban gaisuwa idan ka haɗu da mutum wato a idan ka haɗu da mutum akwai kalmomi na addini da aka yadda kai masa shine sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito yake cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma imanin ku ba zai cika ba har sai kun so junan ku ko ba ku labarin abin da idan kun yi za ku so junan ku shine afshin salama bainakum ku ya da gaisuwa tsakanin ku assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma idan aka hadu to na ƙasa shi ya kamata yayi sallama ya gaisuwa ga sama kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallimu as-saghiru ala al-kabir idan aka hadu a lokaci guda to karami shi zai gaishe da babba kaga kamar nan Yusuf alaihi salam da iyayensa da ƴan uwansa sun hadu sai annabi Yusuf ya gaida iyayensa kuma gaisuwar ya gaishe su ta bangare biyu a ta bangaren daukar su da dora su akan karaga dan ya nuna cewa ya mutunta su sannan a cikin ladabin gaisuwa wal qalilu ala al kaseer idan mutane biyu suka taho suka hadu da mutum goma to biyun ne za su gaishe da mutum goma wal maru ala al qa'id idan kuma mutum ne ya zo hucewa ya tarar da wani a zaune to kuma wancan dokar tana tashi ko da shi ne babba shi zai gaishe da wanda izo itara wal rakibu ala al mashi sannan idan ka taho a haye ka zo ka tarar da wanda yake kasa shi kuma kai na sama kai za ka yi wa na kasa ya sa idan kuma aka samu zahama ta sifofi misali sai zama mahaifinka ne kai kuma kana kasa shi kuma yana sama to kaga ar-rakibu yusallimu ala al-mashi lakin as-saghira yusallimu ala al-kabir to inda zahama ana kaddamar da haƙƙin uba saboda uba yana da daraja da kima sai ka gaishe da shi haka zalika in ka hadu da malaminka ko ka hadu da shugabanka sai kai masa jinjina ka gaishe shi sannan al'umma suna da hanyoyin da suke bi wajen nuna kima da daraja da mutuntawa da kalmomi masu daɗi wajen gaisuwa da kuma waɗansu taharrukat to me yi wa waɗannan taharrukat ɗin da su waɗancan suke a wancan lokacin shine aka fassara shi da sujada amma ajma al-muslimuna qati'atan akan cewa baya halatta a wannan shari'ar ayi wa wani sujada in ba Allah ba shi kadai kamar yadda muka faɗa a cikin hadisin Amr ibn al-As da yazo yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada manzo Allah ya ce tashi da zan umarci wani yayi wani sujada da na ce mace ta yi wa mijinta ba wanda ake wa sujada sai Allah madaukakin sarki shi kadai da wannan ne ma su malamai suka fassara ayan nan ta cikin suratul jinn wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada al masajid sune gabobin da ake yin sujada da su na Allah ne kawai Allah ya baka su ne dan ka kai masa amfani da su kar kai amfani da su wajen girmama wani da shi ya halatta ayi ishara da hannu kamar yadda nake gani anan Sokoto ina kitsu zatan dunkula hannu ake yi haka ko sai ayi jinjina yawa su ban sani ba da hagu ake ko da dama ake ko ana daga wannan dan yatsan ne babban dan dole sai an fito da shi haka ko to in ka bi tarihi zaka ga akwai dalilin da yasa ake yin haka wanda a ciki kuma akwai girmamawa akwai al'ummar da kuma in kai musu hakan zaki ne bakin zaki wani ya gaya min cewa ya taba haduwa da wani a Malaysia da ya masa haka yace ai karka kuskura mutum mai kima kai masa haka saboda in kai masa haka kalma ce da wannan wani ta'adir na istizali da yake nuna wani abu wanda yake akwai batsama a cikin shi to kaga Allah ɗaya gari bamban mu ga yadda muke su kuma ga yadda suke yi ba za su hana mu ba za mu hana su na su ba to akwai kuma kamar misali larura ta aiki su kamar jami'an tsaro musamman military and paramilitary officers su kuma suna da hanyar da suke bi wajen girmama mutum kamar ko ƴan agajin mu ma kaga ai naga sun dauka a wani kane ayi wani abu da hannu ayi wani abu da jiki wanda hakan na nuna tahiyya gaisuwa to idan dai al'umma ta hadu akan wannan ya zama kuma a ciki babu alamar juya wani abu na Allah zuwa ga wani Allah shikenan babu laifi wannan ba laifi bane ba mu ba za ta zama sujada ce ta shari'a ba wayansu kuma zaka ga idan suka zo faduwa suke yi su yi wani abu mai kama da sujada to duk abin da yazo akwai shubha a cikin sa zai zama yayi ya danyi kama da a dauki haƙin Allah a ba wani to bai halatta a yi shi ba musafaha ursi ne kuma shari'a ta zo ta tabbatar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana mika hannu a gaisa da shi kuma ya kwade tar akan mika hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gaisa da Ja'far ibn Abi Talib yayi musafaha da shi a lokacin da ya dawo daga Habasha kuma yayi umarni da a dinga yin musafaha yayi kira zuwa ga musafahar duk da cewa akwai rauni a cikin asar din da hadisin da Ibn Abi yaftar a cikin al-Kabir da du'afa tasafahu fatasafahu yuzhibu al-ghil wai musafaha domin musafaha tana cire gaba to amma waqi'i yana nuna cewa musafaha tana ƙara tabbatar da soyayya da kauna to amma ba wajibi bane musafaha sai dai abu ne mai kyau akwai al'ummar da ba a yadda karani yayi musafaha da babba ba kamar mu ma Hausa asalin Hausa malamin in ya gawurta to ba a hannu da shi sai manyan malamai irin sa ko manyan sarakuna ko manyan attajirai da haka da ya taho ma inda kake sai dai ya maka haka eh dan nuna maka alamar ka ji gani ki ba dama ne so ana lafiya sannunku amma haka dai a hada zalika kuma sarakuna ma manya ni kamar da nake a Kano na san lokacin marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a cikin malamai mutum kai ne ke zuwa ke hannu da shi Allah ya ji kan malam Aminu din Allah ya gafarta masa ko malamin mutum malam Ja'far in suka zo sai su koma daga nesa in larura ta hada su a taro sai su mai jinjina irin yadda ake a Sokoto sai su kuma fada dauka an gaishe ku yan izala to kuma mutum ganin abu al'ajabi da ya faru wani shi kuma yana cikin malamai to shi da ganin yadda malam Aminu din yake to shi ba kuma sai wani abu ya hada shi da sarki din Allah ya gafarta wa sarki da rahama to da ya tashi kawai sai ya nufo inda yake da hannunsa akwai wani babba da yana kusa da waje ana ce mai busu shi ma ya rasu Allah ya gafarta wa ai tun da iga malamin nan ya taso kawai ya fara zambarma yana zanzana malamin yana karasuwa da ya kara babban rigarsa ya kama hannun malamin ji ya kama kunkurin sa zai balle dole sai da ya tsuguna sai da ya kai shi kasa saboda ba a musafaha da sarki idan ka gane haka sai ka hutar da kanka sai ka bi wata hanyar da zaka bi wajen girma dan in har ya zanto musafaha da shi din a gaban jama'a kankantar da shi ne to kai kuwa baya cikin aikin ka koda mai da'awa ne ka kankantar da shi baya cikin aikin ka shikenan sai ka nemi wata hanya ta hikima da nazari shikenan kai ka tsira kai dai abu ɗaya ne kar a sa ka dau haƙƙin Allah ka ba mutum kowa ya shi amma girmamawa shari'a ta yadda ka girmama duk mai girma in ka tabbatar da cewa ba a yin hannu da shi a gaban talakawansa to girmama shi tunda yin hannun ba shi da zari sai ka kewaye ka mutunta shi ka girmama shi amma gurfano da ake yi da kuma akai kai kasa har aka aje a dago wanda wasu al'umma suna yi mu ma kuma akan yi a waɗansu masarautun da fada wannan ya ci karo da manufa ta addini kuma haramun ne mutlaqan la'alla wa'anda ake yi musu bisu sani ba bisu san haramcin ba ko bisu samu dama ta samun cikakken karatu daga wajen masana tauhidi ba da kuma hadarin mutum ya bari a bauta masa ai masa abun bauta wanda yake kuma Allah ka iya akewa don haka ya zama wajibi wa'anda suke kusa da irin wa'annan su faɗakar da su domin in ka lura za ka ga yawancin masarautunmu kewaye suke da wa'ansu titles wa'ansu mukamai na sarauta wa'anda suke da alaƙa da addini wanda ana shigar da su fada ne don a samu sauƙin shigar da manufa ta addini cikin fada ka ji an ce wani shi ne salancen kaza wani shi ne shattiman kaza wani shi ne walin kaza za ka cike yawanci sarautu ne wa'anda suke na malamai wanda ko da talaka bai iya isar da saƙo zuwa ga masarauta ba su wa'annan la'alla suna da damar da za su iya kefewa da shi sarki su gaya masa cewa akwai abu kaza da ake ya ci karo da tauhidi ya zama wajibi kuma a gyara akan ga mutum dan a girmama shi sai a tashi tsaye wannan malamai sun sabani akan kuna zaune ku tashi saboda mutum ya zo magana ta farko kuma magana ce mai karfi shine haramcin haka koda al'ada ta ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadisi yake cewa man sarrahu wanda yaji yana faranta masa rai yana jin dadi idan ya zo ya ga mutane ya tamassala rahu ar-rijalu qa'imin ya ga mutane a tsaye sun tashi saboda zuwan sa to bal ya tabawwa maq'adahu min an-nas to tun wurma ya nemi inda zai zauna a wuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yadda a miƙe masa a tashi domin miƙewar kai tsaye yana ya sadafa mu at-tawabu amma wasu malaman sun istisna'i sun ce akwai miƙewa ta al'ada da ɗabi'ar ɗan adam wanda bai ma san ya miƙe ba ko kuma miƙewa ta ya tashi ya taro mutum saboda murna da farin ciki suka kafa hujja da cewa lokacin da za a yi a ƙabiyar Banu Qurayza lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji bayan Ahzab zai musu hukunci to sai suka ce su sai dai a kira Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari shi ne suka yadda da shi ya musu hukunci manzo Allah ya ce aje a ce su zo yazo to da Sa'd ibn Mu'adh yazo a lokacin an ji masa ciwo a yakin Khaybar a yakin Khandaq to sai ya taho akan jaki aka doro shi a jaki to tunda shi sayyidu al-khazraj ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kusan isuwa sai ya ce qumu ila sayyidi ku tashi ga shugaban ku nan to wasu malamai suka ce abin da ke nufi da qumu balarabe yakan faɗa ka ba wai yana nufin ku tashi tashi tsaye ba abin da yake nufi shine ku lura ga shugaban ku nan yazo kamar yadda Hassanu ibn Sabil yake faɗa a cikin waƙar da ya lokacin da za a tafi fathu makka ajimna khailana illam tarawha tasiru naqama tala'uha kuda'u ibarin al-asinnati mus'idatin ala akafiha aslan bima'u yana tafada to sai yazo yake yi wa mutanen makka zambo tunda ba za su wa ya bashi dama yayi musu zamban yace wa jibrilu ma'ak sai yake cewa wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqa inna fa'al bala'u shahidtu bihi فقوموا صدقوه فقلتم ما نشاء ما نحب وما نشاء اما دد cewa an yi ruwaya ya shahidtu bihi wa qawmi saddaquh faqultum ma nasha ma nuhibbu wa ma nasha wa qala allah qad yassartu jundan hum al ansaru urdatuha al liqa'u ila akhirih qumu ila sayyidikum in sai aka ce ba wai tashi aka ce sai ba aka ce ku lura ga shugaban ku dan yazo wasu kuma malaman suna ganin cewa mujarradin tashi na al'ada ba laifi ba ne. To, amma idan mutum ana so a mutum tashi sai a tsuguna a rusuna fa. Wannan haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yake cewa ya Rasulullah mutum ne dan uwan mahaifinsa ya dawo daga bulaguro a yantani da hu ya rinzu ya duka masa manzo Allah ce la yace a wannan ya abu ne da taf'aluhu al-aadim arna ne suke yi aadim an ce aadim a yaran shari'a saboda da aadim din su ne baƙaƙe wanda ba su yi imani ba kuma kowane yare yana da nasa mu ba haushe in ya ce gwarawa ba wai yana nufin mutanen baki ba yana nufin kowa wanda ba musulmi ba a yaran da can an gane duk da cewa asalin abin da isa saboda gamuwarsa da mutanen bagi shi yasa shi kuma akwai wasa da kokana a tsakaninsu kuma ya riga su karɓar musulunci yana garin bambancin al'ada da addini to amma yawanci za a ko karin magana da yake yi ai ba wata su wa'yancan yake ba a yana magana ne da wa'yanda su kwata-kwata ba su da addini ne shi yasa ko karin maganarsa in ka ji in ya ce gwari ko gwarawa yana nufin wa'yanda ba musulmai ba ko da Hausawa ne kuwa an ce gwari kin san Allah ta ce ga gida ga gida ita da take kusa da masallaci duk wani hauka in ya ɗauko sai ya ɗora wa ƴanda ba musulmi ba zai ce wai an ce menene soyayya ga manjini ce yi mana gwari ta aurɗanta ba ina ruwan gwari da miji haka dai za ka ji maganganu ga sunan iri daban-daban amma ba ana nufin wata ƙabila mai zaman kanta ba mutanen da ba su sunta ba yanzu ko ba Fulatani ya ce maka kaɗo asali wanda ba ba Fulatani ba ko haɗe jam'in kaɗo amma kuma ya ake cewa kadurai su kuma dai haɗe ɗin kada kuma kafiri zaka bane babarbare in yace kirdi sai an nufin wanda ba babarbare ba amma kuma kafiri ma kirdi sai dai ce kirdi kura babban ka to babban ke ya kara kura a gaba amma dai duk daya ne duk san makan to muwa ka kusan su ma laraba an suka ce a ajin suna nufin wa'anda ba musulmai ba aka hana sa kayan su aka hana irin gaisuwar su dare raba an samu bambanci to sai a kula da kyau wa kharru lahu sujjada sai suka fadi suka yi masa sujjada ta gaisuwa hala sai annabi Yusuf yake cewa hada ta'wil ru'yaya min qabl wannan fassarar mafarkina ne da na taba yin sa kafin yanzu kad ja'alha rabbi haqqa lalle ubangiji na ya sanya wannan mafarkin da nan ya zama gaskiya gashi abin duk da na gani yazo ya faru warafa abawai ala al'ash wa kharu lahu sujada to dama mafarkin da yayi ai yayi mafarki ne yaga ahad ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidi to sai fassara al kawkab al kawakib al ahad ashar sunan yan uwansa wa shamsa ita ce mahaifiyarsa wal qamara kuma shi ne mahaifi wannan ita ce fassarar da yayi kuma gashi ta zama gaskiya tunda dama annabi ne mafarkin annabawa kuma gaskiya ne anan an zo karshen tarihin abin da ya faru na annabi Yusuf wanda aka fara tun daga episode na farko zuwa episode na ƙarshe cewa ya Allah ya zo ya sake hada shi da ƴan uwansa da kuma mahaifinsa da kuma ƴan uwa sun nemi gafara an gafarta musu kuma yanzu gabaki daya an yi redeployment din su wannan shi ake kira redeployment a dauko mutum daga wani waje a sake canja masa waje kuma da san suna kauye yanzu kuma an dawo da su binni kuma annabi Yusuf ya ci gaba da rayuwa da su akwai maganganu da yawa da aka rawaito akan sai da annabi Yusuf ya yi shekaru da su kusan shekara 23 bayan wannan abin ya faru amma dai babu wani dalili karar da yake tabbatar da ko shekara nawa kuma suka zauna suka ci gaba da rayuwa mai daɗi da kuma gudanar da al'amura na mulki wanda shi annabi Yusuf shi yake yi mahaifinsa kuma yana ya ci gaba da fuskantar girmamawa da mutunta a wannan daula ta Misra ya zama kuma babu wanda yake da fada a ji kamar annabi Yusuf a wannan daula ƴan uwansa kuma suka zama mutane nagari aka ci gaba da rayuwa to da annabi Yusuf alaihi salam ya ji alamar mutuwa ta tinkaro masa to ba a gama fassarawa ba so ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن يتي حقيقة أبنجزينا يا كوتة تامو وانا إذ لا تفسر كوتة تاوى لقد كي أخرجني من السجن يفتود نيدا بكركوكو وجاء بكم من البدو كما يزو من دكو دغ قوي يعني كن زما ان بني من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي باين شيطان يا اذا وتر ركيتي تسكانينا ده ان قوانا يا سا سن قيني كما يا سا سن سو سو كشيني سن كما تنيني ان ربي لطيف لما يشاء lalle ubangiji mai sausasawa ne ga dukkan abin da ya ga dama innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji shine al alimu masani dan haka ya san abin da ya dace da bayin sa dan haka shi yasa yake tsara musu abin da ya so dan su cimma wannan abin da ya san cewa maslaha ce a gare su al hakim kuma kwararre gwani wanda in ya tsara sai kaga abubuwan suna ta tafiya yadda ya kamata to ana akwai iskali guda daya iskalin shine waja'a bikum min al-badawi Allah ya zo min da ku min al-badawi daga kauye wannan ya nuna annabi yaqub alaihi salam da shi da ɗan uwan annabi yusuf duka a kauye take wanda kuma rayuwar kauye kowa ya sani ba irin rayuwar binni bace ba shi kuma annabi yusuf alaihi salam yana misra wanda misra kuma ita kuma binni ce to ya zame mu hada wannan magana da kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa duka annabawa da Allah madaukakin sarki yake aikowa babu wani annabi wanda yake daga kauye duka annabawa ɗan binni kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi Allah yace hakika bamu taba aiko wani kafin ka ba a cikin manzannin da muka aiko illa rijalan dukkan su sai sun zama mazaje saboda ka babu wata mace annabi da Allah ya aika binatul qur'an kuma wannan shine abin da jamharatu a'immatul muslimin suka fadi khilafan ibn hazm wa kuma wasu aqwal shadda da aka rawaito daga cikin wasu manyan malamai kuma min ahalin qura duka annabawan dukan su daga birane shi wa ala zalika bai bambanci tsakanin albadu albadiyatu da alqarya idan aka ce albadu ismu jam'in ne wanda yake a ismu jinsin ne wanda mufradinsa shine albadi asali jam'in sa kuma sune albadu to amma galibi sai a ce ahlul badu kuma yanzu ma din lugar darija an ce maka badu din ana nufin kai ba ka daga kauye kake ba kauye ma shi ke to abin da yasa ake cewa alquran na'iya ake ce musu badu ko ake ce mata badiya li annaha zahiratun yabdu ba'dhum li ba'd kusan kowa ya san kowa settlement gidajen da suke wajen basu da yawa ana iya gane suna to galibin mutanen da suke rayuwa a can zaka ga habara wayewa bata cika isa wurin da yawa ba suna da nisa da habara akwai wasu abubuwa guda biyar da ya kamata duk wani mai karatu ya fahimce su da bambancin su akwai abin da ake cewa habara akwai abin da ake cewa madaniya akwai abin da ake cewa taqaddum akwai abin da ake cewa taqafa akwai kuma abin da ake cewa infita wannan abubuwan guda biyar ana iya amfani da su interchangeably amma ta farkon da ita ce takafa shine sanin dukkan abin da yake kewaye da kai na abubuwan da kake gani da kuma abubuwa na tarihi da kuma abubuwan da su ne suka haɗu suka yi ka wannan ita ce takafa don haka kowace al'umma tana da takafarta yanzu mun ka zo nan mu musulmai ne muna da dukkan masaniya akan abin da ya shafi addini kuma mu Hausawa ne muna da abin da ya kamata mu sani na tarihin Hausa misali wanda yake dan Sokoto ya kamata a ce yana sane da hatta ma sunan garin nasa ma daga ina aka samo shi suwaye suka kafa garin ya shi aka kafa shi suwaye asalin manya-manya a garin ya tarihin garin ya samo asali ya al'adar garin ta ke ya bambancin Hausar garin da rabuwar Hausa ta wasu garuruwan wannan duka takafa ce ta mutane gazawa wajen sanin ta mutum ya ƙi sanin ta kaɗaitawa ne tafsiri ne ko bai kamata ba da gwargwadon tamakkunin ka a cikin garin ka gwargwadon nisan ka a cikin takafar ka kuma akan jingina ka zuwa jahilci idan baka san wani abu na takafar ka ba da aka tsakafa muhayida kowa da nasa tsakafar yan Kano tana iya samun bambanci da tsakafa ta yan Sokoto tsakafar arewacin Najeriya tana da bambanci tsakanin ta da ta kudancin Najeriya tsakafar Najeriya tana da bambanci da ta Malaysia ko da ta Saudiya ita kuma hadara shine amfani da ilimi wajen samar da abubuwan da za su iya taimakawa rayuwa shine a samarat al-litat al-ilm at-technology domin a iya fin karfin dabi'a nesa a iya amfani da karfin da dabi'a take da ita domin hidimta wa dan adam a matsayin sa na dabba da khidmatul insani al-hayawan da aka hadara ce ta sa aka yi air condition inda zafi za a kunna a ji sanyi aka yi abin da zai dumama jiki da can mun sani in mutum yana jin biyan bukata sai dai ya tafi can daji ko gona aka zo kuma ana yin matsayi a cikin gida a karamakumullah to yanzu ma kuma kana zaune ma kawai ka tankwashe kafarka da jarida a hannunka amma kana biyan bukatar ka wannan duk hadara ce ta kawo ko ba ka bane da za a fita yaki sai dai a tafi da takobi da makamai irin na gargajiya amma yanzu ko sai ya zama akwai missile akwai atomic bomb akwai biological weapons ma da za a iya magamawa da mutane gaba daya da idan za a yi lissafi sai an aje kuɗi a ce yanzu kuma akwai injin da za a iya sa wannan duk hadara ce sai dai ita hadara tana hidimtawa rayuwar mutum ne ta zahiri amma ba ta hidimtawa zuciyarsa da kuma makomarsa so ita kuma gwargwadon dagewar shugabanni da kuma yawaita ilimi gwargwadon da ake iya samun hadara an gane ko sannan kuma akwai abin da ake kira civilization shi kuma abin da ake kira madaniya shi kuma madaniya abin da ake cewa madaniya shine birnanci shi kuma birnanci shine ka iya sarrafa mafiya yawan abubuwan da suke kewaye da kai wannan shine birnanci dan haka yanzu mu da muke nan a Najeriya wani ba zai taba yadda cewa yanzu an yi tsari a ban daki a kan hukumullah wanda mutum ya je gama biyan bukatarsa akwai abin da zai iya masa tsarki wa dahara ko ni ina yanzu ba zan amince ba gaskiya ba zan yarda kaga to wannan bangaren ni dan kauye ne a jejena akwai irin da su manyan matasan malamai a Najeriya wannan sun faɗi suransu alini na ne sosai mun je da shi sudan almajirci kawai shekara 20 baya sai ya ce shi Allah ba zai yarda yana da hankalinsa ya ɗau kayansa ya sa su a wani inji wai ya wanke masa ba shi a garinsa yana sa kaya injin zai yayyaga masa kaya mutum ya zo hucewa zai shiga kofa ya ga kofar ta buɗe wani dawo ake da kudi a nan wani ɗan garin kuna isko shi a Makka Tizoban Antique a'a ba tabbace ne dai kwanansa uku bai shiga ban ɗaki ba an kawo shi nan aka kawo shi medical admission aka zo dai Allah ya sa dai aka ceto shi sai wata mata a wurin ta take cewa cikin ma'aikatan ta ceto kai baba yanzu ashe an gano tun da yazo bai shiga ban daki bane shine cewa an kawo su an ka aza su gidan da babu ban daki shine dan uwansa yace wallahi akwai ban daki shiga dai abbaye yace kai da Allah wannan ban daki ke wallahi shi in ba a kada shi gidan da adda ban daki na Muhammadiya ba shi shiga wannan daki na Muhammadiya wato ga da ta akwai ban daki na Muhammadiya wagaga wannan madaniya ce kuma mutum in ya gaza sanin wani abu wanda babu shi a garin su bayan dalefi ba yau da a ce akwai abun a kuma duk inda ka kai ga ganin cewa ka waye in ka je wani wajen sai an nuna maka wani abin da ba gane shi yasa yau a ce ban san abu kaza ba in dai dama ba dole ne in san shi ba to akan me shi sai me kuma to ban sani ba abin ce in ka je aka baka shi baka san yadda ake ci ba ko ba ka bani labarin cewa mutum ne ya je Saudiya an sha ruwa da azumi an gaice shi shan ruwa sai aka za a zuba gahawa aka mika sai ya mika wannan kofin sai aka dan tarfa masa kadan sai zuba sai zuwa ya an bashi ne dan tauraye ya zuba ya saba ana take masa ko kwanan sha da kunu ga kosai ga ko ashe sunan an dan sha dan abu kadan ake tafa to kaga wannan birnanci ne kowane gari akwai irin birnancin su da aka ba laifi bane ba dan ni ban san yadda abun mutane kaza ke ba za ko wa'anda saboda kauyanci wai sun ga babban rigan mutum malum ta ce cewa wannan ai almubazzaranci ne ka zo ka dinka kai ta asarar ya jika muka ce wallahi mu ba almubazzaranci ba mu haka ne kuma sai su saba maki ka sa babban riga kuma ka sa alkyabba wannan to ai kai almabazzaranci baka jin zafi to mu ma yanzu da muke ganin mutane suna sa necktie suna shaƙe wuyan su sai mu tama maki ni ban taba iya in hakun yadda in sa necktie ko wani abu to amma zo da lura ta karanta lo abin zo wani lokaci za mu shiga jarraba sai mun saka ni tunda na saka kayan nake ta kallon kaina ina jin wani iri a jikina saboda ban saba ba kaga wannan ba ɗabi'a ta bace ba yanayi na bane baka zargi na akan dan me yasa ban saba to taqaddum kuma shine matsawa daga inda kake saboda samuwar binnanci ko samuwar habara infita kuma shine kai amfani da damar da kake da ita wajen iya nakalto wani abu na wayansu mutane ka kawo shi wajen ka danya amfanar da kai shine infita kamar yadda hadisin Abu Ayyub al-Ansari yace manzala sama ya ce mana kada mu kalli al-qibla in zamu biya bukata kar kuma mu bata baya sai dai mu kalli gabas ko mu kalli yamma abinda yasa saboda ita Madina kudu da Makka tace Makka kuma kudu da Makka tace Makka kuma a Makka kai kudu da Madina take ita kuma Madina arewa da Makka take kaga sai dai kalli gabas ko yamma ke to yace da suka je Yaman sai suka tarar da su Yaman suna da ban ɗakin su ginanne kuma dole yana bawa alƙibla baya to ya za ka yi sai dai ka fasa shiga aka ce ya kuke ya kunna nan hani fa nastaghfirullah sai mu dan dai karkace a haka sai ko mu hada da istighfari kaga wayewa kenan cikakken waye kenan sahabban sama suka tashi daga Madina suka tafi Habasha ba a taba jin an kawo wani cewa yayi wani abu wanda za a yi mata dariya ba gashi fatar su daban-daban addinin su daban yaran su daban amma suka iya kwafin kuma da suka tashi ma suka zo da wayansu abubuwa masu kyau irin na Habasha suke ba Hamza sun ayi kan zauna ce ku ba mu labarin abubuwan da kuka gani a Habasha a ji ko akwai abin da za a iya gani a koya sai na Umar yace kai harifu kuma risa kwanan wata mana suka ce wa ma arifu yace wani abu ne da arna suke yi sai su ce abu kaza ya faru a rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza shikenan aka yadda aka yi wannan ba in ci ta bane to wasu suna daukar cewa kauyanci duk dan kauye to shine wanda ba wayayye ba ba shi da bude ido ba shi da sakafa kuma wannan kuskure ne balma mu yanzu ana ga wanda bai iya turanci ba shine dan kauye ko wanda ba shi da kudi shine dan kauye kuma ba haka bane zama a kauye bai taba zama abin zargi ga dan adam hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya saka annabawa ya zama dukkan su abin ni suke saboda binni nan ce matattara kowa da kowa kuma anan ne kowa yake da bukatuwa zuwa wajen dan haka kauye kuma takaitacciyar rayuwa ake yi ba kowa ne yake da bukatuwa zuwa kauye ba to shi yasa anan da Allah ya ce waja'a bikum minal badawi Allah ya zo da ku daga kauye ba labai suka ce a'a idan aka yi mukarana tsakanin Misra da inda Annabi Yaqub yake to inda Annabi Yaqub yake badawi ne Misra kuma hadar dan haka wancan min ahlul qura tana nan wasu kuma suka ce a an yi amfani da kalmar ne a lugarta idan aka duba inda Annabi Yaqub yake wuri ne da kowa zai iya sanin kowa amma kuma a biladish sham din anan ma binni su kuma anan da aka dauko su sai aka zo da su inda yake sai ka iya rayuwa ma wani ma bai san da kai ba shine ma'anar waja'a bikum minal badaw yasa zaka iya ganin mutum ka ganshi ba kauye amma wallahi ka kiyaye shi Asma'i Abdulmalik bin Quraysh ya ta zuwa walima an gayyace shi sai yazo itarar da wani ba kauye ya dasa kwanan abinci a gaba yana ci har gemun sa ya jike da mai shi kuma da yake dan binni ne ya dan taba wannan ya taba wannan shi kuma bai iya munafunci ba shi ba kauye sai Asma'i ne yaga kai wannan mutumin zai bada mu wallahi zai cuce mu sai dan taba shi sai ce masa wai zai dai masa injili dan ya gane cewa abin da ya ba daidai ba sai ce ce masa sai ce ce masa ka annaka aklatun fi ard hashin ataha wabilun min ba'd rashi yace kai ne naga ka mun wani kama da kamar wani abinci ne a wata kasa haka da ruwa ya sauka akai 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 yayyafi sannan aka zo akai mamakon ruwa dan sai ta fito wani langelange haka yana rufe bakin sa da kawai nan sai ce ka annaka ba'ratun fi ust kafshin mudallatin wa hadha kafshi yamshi sai ga bala'in duniya yana rufe bakin sa binafsir rawi wa binafsil qafiya kuma tasa tafi zafi sai kai kuma kai sai kai mun kama da wani tashin dabba a cikin dubirar rago mudallatin ga ta tawo dan sunkuyo kuma ga ragon yana tafiya za ta faso yadda kace mun haka kai ma haka kake asma yace ta hambala yace kai kala iya waka kuma yace kai fala aqulu shi'r wa ana ummuhu wa abuhu haya zaka ce bazan yi waka ba bayan ni ne uwar waka ni ne uban waka ba kauye ne ba amma kaga ya zo yadda ya wasa da dan birni sai ta to shikenan tunda kace haka kawo mun baiti na waka wanda yake karewa da wawun amma harafin bayan wawun din kuma maftuh ne waya yana rufe bakin sa yana rawa gidan sai qaumun binajdin ahittuhum saqahumullahu minan naw asma'i yace to qaumun binajdin wasu mutane a garin najdu ahittuhum na saba da su saqahumullahu minan naw Allah ya shayar da su daga nau sai ce wa ma nau to nau din me yake nufi sai ce nau tala'ala fi dujalailatin muzlimatin menene minal baw sai ce wa babaw haka yayi sai ya dinga kawo masa sai da ya kure shi har sai da yake cewa menene ya kawo ta kalma sai ya ce masa ita ko me take nufi sai ya ce aw adribuhu biswanatin menene ta kulu fi ra'sihi kaw yace zai naga to yanzu ina na ƙara tambayar sa zai buje mun kaina sai ni kaje to Allah waye waye yake tsakanin asma'i da wannan ba kauye kaga ashe zaman kauye ba shine damuwar ba me kake da shi kuma ka lura ka gani da yawa mutanen kauye za ga su abin da yake gaban su shi yake gaban su shi ya dame su kuma in sun zo za su kauye abin da yake cikin zuciyar su shi yasa munafinci bai cika yawa a kauye ba da cewa a Madina an samu kauyawa munafikai waɗanda suke kusa da Madina Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ga musu man haulakum min al-a'rab munafiqun wannan da shahada al-Qur'ani amma duka kabilun an san su an san kabilar kaza ce da kabilar kaza da kabilar kaza da kabilar kaza duk an yi bayani su shi yasa wani bala wani ba kauye da yazo yaji ana karatun Qur'ani ana cewa wai mu'min ana cewa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan da ya gama ji ya ci jiyatsa saboda ya san shi ba a arabiyun ne can kuma sai zai an ce wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawm al-akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan sai ce madahana wallah yace haka manya suke sai an zarge su a zo a yabe su kuma za ka baka tarar da a'rabi ba kauye bai iya qur'ani ba amma an kai kuskure a qur'ani zai tashe ka saboda shi kuma Allah ya hore masa yaren qur'ani dan haka shi yasa da yawa sahabbai ma sun karu da kauyawa wajen fahimtar Qur'ani Abdullahi dan Abba ya ce kullun an ce fatirar samawati to ya je gane ya ce amma ba na gano ma'anar fatirar din har sai da wata rana wasu kauyawa biyu rigima ta hada su a rikan rijiya suka zo wannan yana cewa wallahi ana fatartuha ana ansha'atuha ni ne na farar da rijiyar ba shi ba ne sai sai na fahimci abin da ake nufi kenan to kaga ashe wanda yake da ilimi ko yake da wayewar abu ai dan ya gaza sanin wani abu da dama ba a garin sai yake ba ai ba laifi bane to wannan shine dan a fahimta waje abu kun min albadawi kuma yazo min da ku daga kauye min ba da annazaga shaytan baini wa baina ikhwati inna rabbi laqifun lima yasha innahu huwal alimul hakim to da rayuwar annabi Yusuf ta zo karshe shine sai rabbi kad ataitani min al-mulk ya ubangiji na kad ataitani min al-mulk ka bani wani yanki na iko a rayuwar duniya wanda mulki daya daga cikin abubuwa ne da idan Allah ya baka shi duk da kasancewar ka responsibility ne amma ni'ima ce domin Allah ya koranta wa bani Isra'ila akan sa ne Allah ya ce a cikin suratul Maida wa qala Musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi
alaykum ja'ala fikum
Allah ya ce kuma ka ambaci lokacin da annabi Musa ya ce da mutanansa ya ku mutane na Udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku ij'ala fikum anbiya Allah ya sanya annaba a cikin ku waj'alakum mulukan kuma Allah ya sanya ku zama sarakuna shugabanni duk da an yi wa wannan fassara cewa mulukan din kowa yana da duk wanda ya taso a cikin su zaga yana da gida in ya kai munzalin iyali yana da iyali kuma yana da abin hawa yana da mai masa hidima wanda ya hada wannan ku yana cikin minal muluk kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallama suka hadu sai ɗaya daga cikin su yake cewa alatna min fuqara'il muhajiri bana ba kana ganin ba ma cikin talakawan muhajirun sai tayi alaka baitun alaka manzilun kana da wajen zama sai ce na ina da shi yace alaka zawjun yace eh kana da mata yace ina da shi sai ce anta min al-aghniya sai ce alaka markabun kana da kuma abun hawa yace eh sai ce anta min al-aghniya yace da ake kana cikin masu kuɗi sai ce wali khadimun ina ma da mai min hidima sai ce anta min al-muluk sai kana cikin masarakuna to anan rabbi kad ataitani min al-mulki ya ubangiji hakika ka bani mulki wani bangare na mulki saboda duk abin da Allah ya baka to akwai wani abu da baka da shi baka mallake shi ba shi sa annabi Sulaiman da aka bashi labarin wata mata tana da kaza nan take sai ya ji ya kamata ma a ga wace ce ita saboda annabi Sulaiman bai ma yi tunanin cewa akwai wata wacce take da sha'ani da sharafi har ba kuma bai santa ba da za su ayyukum ya atini bi arshi ba magana gado ne aka faɗa ba to azo min da gadan ganshi qabala an ya atini muslimi to kai rabbi kad ataitani min al-mulki ya ubangiji na lalle ka bani irin abin da kake bawa bayinka na mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma Allah ka sanar da ni daga fassarar mafarki fatir as-samawati wal-ard Allah kai ne ka kirkiri halittar sammai kuma ka halicce su kuma kake gudanar da su ba tare da ka gani a wajen kowa ko ka nemi taimakon kowa anta walihi kai ne masoyina wanda kuma nake kaunarsa kuma mai taimaka mini fit duniya a duniya domin ka fito da ni daga cikin kangi na kurkuku kuma a lahira kai za ka bani kyakkyawan sakamako shine wal akhirati tawaffani musliman Allah ina roƙonka ka dauki rayuwata musliman ina mai mika al'amari na zuwa gare ka wal hiqni bis salihina kuma Allah ina roƙonka ka sadar da ni bis salihina da nagartattun bayi wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yayi a al-imam ibn al-qayyim Allah ya karanta rama a cikin al-fawaid yake cewa jama'at hadhihi ad-da'awatu wannan addu'a ta hadar da al-iqrar bil tauhid ya kar tabbatar wa da Allah ka aitaka a wajen halitta da kuma wajen bauta shi kai za a bauta wal istislam lil rabb ya ni kauyanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa izhar al iftiqar ilay yana kara nuna buƙatuwa zuwa ga Allah wal bara'ata min muwalati ghairihi ya nuna ba ruwansa da nuna kauna da soyayya ga wani Allah wa kaunul wafa ala al-islami ajallu ghayatil 'abd sannan kuma ya nuna cewa a cikin wannan addu'ar duk abin da Allah ya maka karshe dai ka cika da imani ka mutu akan addinin musulunci shine karshen gaya wa anna zalika bi yadillah karshen cika da imani kuma sai Allah ya so yake baka iko da dama ka cika da imani la bi yadil 'abd inda ka kai a matsayinka na bawa sai ka cika da imanin tukunna sannan kake da tabbas amma kafin ka cika da imani wallahi baka da tabbas wannan shine abin da ya faɗa a cikin wannan al-fawaid to sanda annabi Yusuf alaihi salam yayi wannan addu'a lokacin rayuwarsa ta zo karshe kuma masana tarihi suka ce daga nan bai dade ba Allah subhanahu wata'ala yayi masa cikawa kuma dukkan abin da ya roƙa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya amsa masa wanda annabi Yusuf ya rasu kuma an binne shi a nan Misra duk da cewa daga baya lokacin annabi Musa alaihi salam an haƙo shi an tono shi wanda an tafko shi an tafke shi kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wanda wannan hadisi hadisin Abu Burda dan kan gidan Abu Musa al-Ash'ari Imam al-Hakim ya rawaita shi a cikin al-Mustadrak bi sanadin sahih al-isnad ala shart al-shaykhayn kisa wa lam yukharrijahu kuma wannan hadisin Sheikh al-Albani Allah ya karfa da rama ya inganta shi a cikin silsilat al-ahadith as-sahiha daga Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kare shi a gare shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana نزل بأعرابي فأكرمه وترى تفيها تاكا ما شفية سوكا وجم ونبقوي سوى نبقوي إن يكرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجداء إسيتي سوكنا سوكا جاء ومتبكاتا جاكا دائتا نيكم الروكا مك سوى نبقوي إسيوا يا رسول الله ناقة برحلها نارو قم aro ina so a sama min taguwa da kuma kayan siddin ta gaba daya sannan kuma ina so wa a'nuzan da wasu kuma awaki wasu bisashe ya halibuha ahadi aga ita wannan in dinga larurori na su kuma awakin nan mata na su dinga tatsan nono abin da nake bukata kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa to ka ga mun bukatar ka kuma sai kara cewa su kenan da ya rasulullah taguwa a hada mun da kayan siddinta da komai sai kuma yan awaki da za a dinga tatsan nonan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa oh wai mutum a ajasta an takuna misla ajuza ajuzi bani isra'il yanzu kai sai ka gaza ka zama kaman wata dattijuwa ta tsohuwa ta bani isra'il yasa banda ya rasulullah wata tsohuwa ce kuma a cikin bani isra'il sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna musa arada an yasira bi bani isra'il annabi musa ya shirya tsaf zai bi umarnin Allah wajen kwasar bani isra'ila su fita daga misra to suna cikin tafiya sun bar lokacin Allah ya halakar da fir'auna su kuma suna hanya za su tafi al-ard al-muqaddasa fa adalla an at-tariq ko fa udilla an tariq sai annabi Musa ya kace ne ya samu hanya ba fa qala lahu ulama bani isra'il to sai manyan masana a cikin bani isra'ila sai suka ce masa nahanu nuhaddithuka za mu baka hadisi yanzu ka saurare mu anna yusufa akhadha alaina mawasiq allahi alla nakhruja min misra hatta nanqula izamahu ma'ana cewa yusuf yayi alkawari da kakanninmu akan cewa duk ranar da muka tashi zamu babbani Isra'ila tunda kaga annabi Yusuf zuwa Misra yake ko to duk lokacin da zamu fita da bani Isra'ila to lalle mu dauki kasusuwan da suke binne mu tafi da su to qala wa ayyukum yadri ayna qabru Yusuf sai annabi Musa ya ce to a cikin ku waye zai iya gaya mana inda kabarin annabi Yusuf yake halu sai suka ce ma nadiri aina kabar yusuf illa ajuzu bani isra'ila to wallahi mun san inda kabarin yake ba amma akwai wata tsohuwa a cikin bani isra'il wata kila sun gani rubuce ne a cikin littafi to ita wannan tsohuwar ta san inda kabarin annabi yusuf yake to sai fa ursila ilaiha ko fa arsala ilaiha fa qala dullini ala qabri yusuf sai aka annabi Musa ya tura aka zo da ita wannan tsohuwa aka ce to ke da cijuwa muna san ki nuna mana inda kabarin annabi Yusuf yake qala sai ce la wallahi la af'al na rantsi da Allah ba zan nuna muku ba kuma na sani hatta akuna ma'aka fil janna sai dai in zaka mun alƙawari zaka roka mun Allah in ka tashi shiga aljanna kafarka kafa ta shine manzo Allah sama yake cewa a ajasta an ta gona misla ajuzu bani isra'il da sai ka zama kaman ajuzu bani isra'il to wa kariha rasulullahi ma qalat sai annabi Musa ya ga wannan yanzu kawai daga nuna mana inda kabar ajuzu ke cikin roki wannan babban abu haka kaman dai yayi ya kar ya ji bai ji dadin abin da ta faɗa ba kaman sakamakon yayi yawa ace yawan nan kuma ki samu aljanna fa qila lahu sai wa'annan malaman suka ce masa a'tiha wannan abinta roƙa ka bata a'tiha hukmaha fa ataha hukmaha yace to shikenan fa atat buhaira sai ta zo wani dan gede haka ruwa inda ruwa ya taru fa qala sai ta ce ambihu hada alma ku tsana wannan ruwan a kwashe shi a eba ruwan aka eba ruwan falamma ambahu falamma nadahu da suka kwashe ruwan qala sai ta ce ahsiru ha huna fa haka wannan wajen falamma hasaru suna hakawa fa idza mu yusuf sai ga kasusuwa annabi yusuf alaihi salam falamma aqalluha min al-ard wato da suka dago suka fito da su daga kasa fa idza tariqu misla dawi shamsi sai ga hanyar an ganta tekal kamar yadda ka san hasken rana shikenan sai annabi Musa da shi da mutanen Bani Isra'ila sai suka gane hanya sai suka so kenan lalle anan Misra aka binne annabi Yusuf sai dai ba lalle ya zama daidai inda su annabi Musa suke ba tunda kaga da alama sai da suka fara fitowa za su fita daga Misra sannan aka ga inda kabarin annabi Yusuf yake to jama'a duk da cewa ya wannan abu ya dan dauke Muhammad dan kara lokaci kadan amma akwai mas'ala ta karshe a wannan aya wanda insha Allah kamar yadda na faɗa muku zamu karkare ta akan abin da ya shafi masail na mafarki wanda yawanci malaman tafsiri suna kawo ta a farko-farkon suratul Yusuf din to amma saboda yanayin lokaci muka ce mu bari sai mun kai karshe gobe sai mu wannan bayani akan mafarki da kuma fassarar mafarki sai kuma mu karasa sura insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan mukaddi dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana a yau sha'u ga watan Ramadan a wannan tafsiri na dare ana kara sanar da al'umma cewa Alhaji Ibrahim Kamaru gada ya ba da taimakon naira 20,000 ga kwamitin marayu Hajiya Dr. Fatima Bala ta ba da gudunmuwar yaji 15 a tufatar da marayu 3 Abdullahi Tanimu Yusuf ya ba da sadakar naira 5,000 ga kwamitin marayu Khadija Tanimu Yusuf ta ba da sadakar naira 5,000 wannan family suna bukata addu'a Allah ya hore musu haddar alqur'ani amin sai kuma malam Musa Muhammad Dabagin Ardo ya ba da sadakar naira 5,000 sai kuma wasu bayan Allah da su faɗi sunansa ba ta hanyar Hajiya Dr. Fatima Bala sun ba da sadakar naira 10,000 muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu gaba daya ya kuma saka musu da alkhairi na manta tun a farko mai acknowledging bakin da muke da su akwai ɗaya daga cikin yayan mu kamar yadda na faɗa a wancan karan fadilatu sheikh Dr. Tukur Bodinga Allah ya kara masa lafiya yana cikin yayye na a jami'ar Islamiyya wanda sai da suka je suka gama sha mu kuma daga baya muka biyo bayan su ya bakunce mu a wannan karatu muna fatan Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya mai da shi gida lafiya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah muna roƙonka ka sanya ikhlasi a cikin zukatun mu Allah muna roƙonka ka aiwatar da gabobin mu wajen yi maka biyayya da yi wa manzanka biyayya Allah ka gudanar da gaskiya akan haratun mu Allah muna roƙonka ka so yadda imani a cikin zukatun mu Allah ka shigar da imani a cikin zukatun mu ka so yadda zukatun mu imani Allah ka sanya mana tsanar kafirci da kuma dukkan ayyuka na rashin yi maka da'a Allah muna roƙonka ka suturta mu ka gafarta mana zunuban mu Allah ka suturta mu ka gafarta mana zunuban mu Allah ka suturta mu Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye iyalan mu Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da iyalan mu Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da iyalan mu Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryawa Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryawa ƴaƴan mu mata da suke neman mazajen aure sawa'un ƴan mata ne ko zawarawa Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari samarun mu Allah ka ba su nutsuwa da shiriya marasa abin yi Allah ka ba su abin yi masu yi Allah ka ba su Allah ka sanya albarka a cikin abin da suke yi Allah halin da muke ciki na tabarbarewar tsaro Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana Allah ka kawo mana ƙarshen wa'innan matsaloli Ubangiji Allah ya gyara mana shugabannin mu sanya imani a cikin zukatansu ya ba su ikon jagorantar mu a yanayin da Allah yake so kuma yarda da shi. Allah ka hana su zalunci azzaluman cikin su, kuma Allah ka fatan mana haƙƙin mu kuma kai mana maganin su. Allah muna roƙonka ka raba mu da jarrabawa ta bashi, Allah ka raba mu da jarrabawa ta talauci, Allah ka raba mu da jarrabawa ta mugunyar kaddara, Allah ka raba mu da jarrabawa ta haya, Allah ka raba mu da jarrabawa ta baƙin ciki, Allah ka raba mu da miyagun cututtuka, Allah ka raba mu da hasada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama baraka ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.